Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu, muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa akai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole. Kasuwa
kasuwa a kasashen
ya
take
wannan takalmi ya kai 2000 da gida
don ba ka sai bon
gaskiya ka saba hannun da
kai ka kauka rage mu
to ya rage ma ne
a ka rage mu sai an
kuka
800 ba
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, wannan shiri na kasuwa akai miki dole ya shigo wannan kasuwa ta Durumi dake tsakiyar babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda ake gudanar da hada-hadar kasuwanci. Za mu dauki shirin kai tsaye daga ita wannan kasuwar, inda kuma nake tare da wani dan kasuwa da kuda ke ban tari numfashin ka. Ko za ka gabatar mana sunanka?
Sunana Abdullahi Musa.
Wala Abdullahi Musa, labarin da na ji kafin na iso nan kai ne ma shugaban wannan yan kasuwar, haka ne?
Haka ne, ni ne ke aman nasu na nan bangaren takalin ma.
Menene takaitaccen tarihin harkar kasuwa wannan kasuwar ta Durumi?
Dan al'amura da yanzu dai sun riga sun canza ba da muka san su ba ne da. A zo da safe a dan bude lokacin da kake wannan matsala ta dan faru. A yi manzi da wannan matsala ta faru. Mukan dan bude da aka dan samu abinci kuma a rufe
wannan matsala ta coronavirus kake magana.
Yawwa, amma da kan kasance mu alhamdulillah mun gode Allah ana dan ya gurgudu, amma yanzu kuma an samu dan matsaloli wanda aka fahimta.
Abinda zai ba mutane mamaki yadda kasuwar nan take tamkar ba ma abin da yake faruwa a birnin tarayyar a Najeriya Abuja, gashi na ana ta hada-hada yadda ya kamata ba wani cikas.
Akwai cikas ka, akwai ci ba da hada-hada kai zaka, akwai cikas domin Allah akwai shi. Tunda inda zaka zo tun lokacin da kasa take zaman lafiya ka zo ka dan bude kasuwancin ka sun safi hayyan ma ta kare, amma yanzu kuma kana dan budewa amma dan customer ya zo ka dan bude ka bashi kaya azama ce kana jin dan tsoron ma yin wannan abu ka san ko akwai matsala. Allah dai rahmun asiri.
To faɗa mana yanayin takalman da ake sayarwa a nan kasar, dan lokacin da nayi so na samu ana cinikin wani takalmi 800 ina jin wani ma ya haura haka.
Awo to akwai haka sa ban hawa ne.
Wadannan takalman da na gani kala-kala daga ina kin odar su ne?
Ba inda ba su zuwa, suna zuwa Kano, suna zuwa Onitsha, suna zuwa Abba, ba inda ba su zuwa.
Wato dai wadannan takalma ne da aka kera su a Najeriya?
Yawa, na Najeriya ne kan, ba mu da na Dubai ko na wani abu, na Najeriya muke da su.
Shin wani tarihi zaka cino na ita wannan kasuwa ta Durumi?
Eh to ni dai tarihi na da zan baka na horko, ni ba zaman nan bane, zamana ina can kwana shop ne, da alaban kwana shop. To da rusu yayi yawa shine na dawo nan Durumi.
Wato zamani ɗan rufayi kenan, ina jin
da dawo na yawa. Eh, lokacin da dawo a nan gaskiya da ka san ba ka wani cikakken tarihi na ta, tunda ba ni ba dan kasa bane.
Kuma me zaka ce walwalar yan kasuwa na wannan kasuwar? Suna gudanar da harkokin su ba tare da tsangwama ba, sun ba su da wata matsala da take damun su?
Don Allah, sa da matsala. Tunda matsala kai ne zaka zo ka bude abin da zaka ga mai abinci. Ana jimawa kenan ka gudu ka rufe wannan wurin. Ka kuga akwai matsala.
Ba wai ina maganar wannan ma cuta ta corona ba. Ina maganar yanayin hada-hadar yau da kullum. Yan kasuwa suna samun walwala, ba sa samun tsangwama daga jami'ai, suna harkokin su ba wata matsala.
A da ba a samun gaskiya wata matsala. A da ba a samu, suna samun walwala akan kasuwancin su. Gaskiya suna samu a da. Yanzu da shigo wannan ne abin da ya babu ruwa, ko ba gaskiya ba.
Je ma ne ba da kuma tradition ba.
Ko da ke albasar mandari?
Eh.
Baka da gali. Gali Kano da baba. Kano da dare. Ba shi gali ne ba da nawa. An kyauta mun. An kyauta. An kyauta. An kyauta.
Nan kuma mun shigo layin yan kayan miya ne, inda ake sai da tattasai da tumatur da albasa da duka dai abubuwa da suka shafi kayan miya. Har na ga ya kuwa da alayyahu ma. Kuma gashi mai sai da waɗannan kayayyaki Malam mi farai mi sunanka.
Sunana Basiru.
Nawa ne kwandon tumatur?
Kwandon an sai dubu ɗaya, an sai dubu ɗaya da ɗari. Then a.
To ina gari
bako kudin shi, ɗari uku.
Eh, menene ake sayar ɗari bakwai din?
Abin nan ne albasa.
Oh, albasa cikin leda guda? Faɗa mana menene fi tsada a cikin kayayyakin nan da ake sayarwa nan?
Tarugu ne da tumas.
Su suka fi tsada? Ya batun irin su ya kuwa da alayyahu ko na gaga cin bangaren gani?
Ga bangaren ya kuwa da alayyahu. Suma akwai su duka.
Wannan kasuwar ta Durumi daga ina kuke samun waɗannan kayayyaki na lambu kayan gwarin nan?
Ana zo daga abin nan Maraba.
Daga Maraba ke shigo da kai? Malam na ga ka nemi da zo a yi ma gyara. Me kake so a yi ma gyaran ake?
Ni ka san kayakin yadda mun saba siya, yanzu kuma kun dan kara tsada. Shi yasa ka ganda nan sai ka kan fannin su a tarugun nan da su albasa idan muke zuwa siya da yanzu nan. Kudin ya karu nan naira da kake nema sai a baka guda uku, yanzu killa guda biyu za a baka. A tarugun ma kwando yanzu nan 1,200 da 1,000 yake ta dake ka ga don saboda nan saboda harkan corona din ne yasa kudin sun karu ko ya ne abinda mu ba mu sani kenan ba.
Ko da yake baka gabatar mana sunan ka ba mun ci gaba da matan ba.
Aya sunana Felix.
Felix na lura kusan ai ga kenan kuma da kudi a hannunka kana ta lissafi amma ka nemi bayan an baka kara ma gyara.
Eh amma da yasa ka gan da kudi ina manage ne ban ma kare siya kayan da musu yawa ba ina kan siya ne a yanzu. Wanda na riya na siya kenan albasa da tarugu yanzu ina son kuma fannin plantain ne siya plantain ban ma san mana ne kudin ma.
Faɗa mana dama anan kasuwar kake zuwa ke saye.
Tabbas nan kasuwar nake zuwa saye. Da duk lokacin na shigo kasuwar Durumi ko ban yin siyawa ba nakan so in siya kayan miya kai gida don miya fi araha. Ina zama a cikin National Electricity Quarters. Baya ba a sada shawa zan ba ana sada shawa yana ya tsara. To shi yasa na fi so kowane safe.
Oh, wato wani yar kasuwar nan da take cikin gidan 'yan majalisa.
Na'am, haka.
Plaza din nan.
Eh, na'am.
Ya nuna wato kayayyaki a wajaje masu angonni masu kuɗi ya fi tsada da irin wannan waje irin Durumi kenan.
Eh, haka ne, tabbas haka ne.
To, Felix kenan daga wannan kasuwa ta Durumi da ke tsakiyar babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kuma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka wannan shiri na kasuwa kai miki dole. Na ga wani malami shi kuma ya yi tagumi ma kasuwar kamar ko bai yi ciniki ba ne ban sani ba. Malam me yasa na ka yi tagumi?
Kaina ne ke ciwo.
Ciwon ne kawai ko dai rashin ciniki ne da
ciwon ne kawai.
Ga ma bangaren masu da nama na wannan kasuwa ta Durumi ga kuma malami mi
fawa
fawa ko
Ibrahim
harkar fawa
nama insha Allah.
Mi sunan malami?
Sunana Ibrahim mai nama.
Ina ga naman har da balangu da kuma wanda ake yanka a kai gida a dafa.
Naman rago ne nake sayarwa. Ina sai da naman rago da kashinsa da kansa shi nake sayarwa ana. Kuma yanayin kasuwa dai mun ba ma kamar mu ba masu bangaren abincin da ya kaga duk ko ina dai a kullum. Saboda gwamnati ta sa mana doka an ce in dai ba bangaren abinci bane ba mai fitowa.
Saboda wannan magana wannan cutar.
Saboda wannan magana cutar da ake ciki yanzu. Wallahi to shi sanya ga tana dai muna dan lallaba tunda mu da muke bangaren abinci mu ne masu dan fitowa dai kadan kadan haka ana dan tarwa bale.
Eh mutane suna zuwa suna saya?
Eh to amma dai gaskiya yanzu sun dan fusa yan danyen naman saboda wanda ya shiga gida ba sai
waɗanne matakai ne suke ɗauka wajen kare kanku lokacin da ake ta ba da shawarwarin hanyoyin tsare kai daga wannan cuta ta corona?
To bangaren da muke ɗauka shine kamar idan ka zo yanzu ba ma bari ka gaga bincina nan sai ga nan a dukkan ba ma bari a zauna saboda duk wanda ya ɗan siya dai kawai sai dai mu ce ka koma gida ne. Duk inda ka ga guri a buɗe yanzu to bangaren abinci ne za a gani. Ba wani bangaren abin da ba in dai ba bangaren abinci ba ne ba wani abu da yake da shi.
Ni abin da fi ban mamaki yadda ake kiran nama da suya me yake me yasa mutane suke cewa suya ne a nan yankin Abuja?
To ai abin da yasa
shi wanda ya faɗa ai ga wani malami mai sayan nama ya ce a bashi suya. Malami me yasa ka ce a baka suya?
A suya ne mu saba da shi ne. Suna mu saba da shi.
To shi ne har da ɗaukar ɗaya ka cinye tun ba a baka ba?
Sai ka gwada kafin ka siya ne. Inde ya yi daɗi za ka siya. Inde ne jaka za ka siya ma za ka iya ka siya ne jaka biyu ma. ko ba haka ba to
eh bin sunan malami
sunana Peter ne
Peter dama ke naman na yana ma daji kenan
sosai man ga kuma yanzu zan ta kala ne da fada ma
yayi da kadi naira 200 kenan
yo gaskiya ne
ba da lafiya mun gode kwarai nan layin yan nama kenan da kenan kasuwar durumi a tsakiyar babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muka zanta da mutane kuma saboda wannan kalubale na corona ba kowane abu bane wanda ake sayarwa yake ciniki sai abubuwan da suka shafi kayayyakin abinci daga nan kasuwar durumi da ke tsakiyar babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Nasiru Adamali kai ke cewa zama lafiya
shirin bi oye hausa kasuwa akai miki doni kasuwa
akai miki doni
kasuwa a kasar shi ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa akai miki doni
ya ta alere ka ga mu shirin bi ci kuma na gari
kasuwa akai miki doni
farashi kan haukan sauka kasuwa
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
Sunana Reverend Nata'ala Barkumashehu Pastor a Ekwa Zion Tunfure Tuwa sura 20 dokoki ne wanda Ubangiji Allah ya ba ma Musa ya ba ma jama'ar Isra'ila wannan ya zama jagora yadda za su tafi da al'amuran su a gaban Ubangiji Allah idan ka dubi dokokin nan guda biyar sun shafi tsakanin mutum da Allah sannan biyar kuma sun shafi tsakanin dan Adam da dan uwansa dan Adam duka Allah yana bukata mu yi biyayya a ce Allah ya faɗi dukan waɗannan zantatuka ya ce ni ne Ubangiji Allahnka wanda ya fishe ka daga ƙasar Masar daga gidan bauta kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni kada ka yi wa kanka wani gunki ko kuwa wata sifa na wani abu a sama a ƙasa ko kuma a ruwa a ƙarƙashin ƙasa kada ka rusuna musu kada kuma ka bauta musu gama ni Ubangiji Allahnka mai kishi ne nakan hukunta ƴaƴa har tsara ta uku da ta hudu na waɗanda suke kina nakan gwada madamiyar kaunata ga dukkan tsararraki da suke kaunata masu kiyaye dokokina kada ka kama sunan Ubangiji Allahnka a banza kama zan hukunta duk wanda ya kama sunana a banza tuna da ranar asabar ka kiyaye ta da tsarki za ku dukkan ayyukan ku cikin kwana shida amma rana ta bakwai kebabbiya ce ga Ubangiji Allahnku a rana ba za ka yi kowane irin aiki ba ko kai ko ƴaƴanka ko barorinka ko dabbobinka ko kuma bakon da yake zaune da ku gama cikin kwana shida Ubangiji ya yi sama da duniya da teku da dukkan abin da yake cikinsu amma rana ta bakwai ya huta saboda haka Ubangiji ya keɓe ranar Asabar ya tsarkake ta ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka domin ka yi tsawon rai a ƙasar da Ubangiji Allahnka yake baka kada ka yi kisan kai kada ka yi zina kada ka yi sata kada ka yi bata sunan makwabcinka kada ka yi kyashin gidan makwabcinka kada kuma ka yi kyashin matar makwabcinka ko barorinsa mata da maza
Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Walle walle wana ta dauke kama kariya
kariya
ne magana gobe ba mu ne ba ye ye
walle walle wana ta dauke kama kariya kariya ne magana gobe ba mu ne ba
walle walle wana ta dauke kama kariya tabewa kai ne mai kyauta Allah ka ba ni barai nawa ya da amci Allah da dawo manzo babba haka
balle walle mana ka dauki kama kariya dan jawu ne magana gobe ba mu ne ba ina roƙon ka ya rabbi dan yi sarman zanka dan abada Allah sagun abi na mai kishi ka Kalamurana
sakai zan roka kaunar manzo ilahu sabo zan jabi ba
walle walle wana ta dauki kama
bin share aba
walle walle wana ta dauki kama kiyaya
kiyaya
magana gobe ba mu niwa idan mu ne yau magana gobe ba mu niwa ina mugunta domin bazan ta kai mu gaci ba dukan mai mulki idan bazai yi adalci ba tun wata rana akwai ata shi ba shi ne ba
walle walle wana ta dauki kama kiyaya
kiyaya
mu ne magana gobe ba mu ne ba
idan ka lura ai wa'adin ka zai kare fa bai darewa ka tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka za ka gani fa san walaki ne ba za ya kyale zalunci ba
balle wana ta dauki kama kiyaya
kiyaya
mu ne magana gobe ba mu ne ba mutum mama gunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu ba za ya tausa al'umma ba kurin sa kawai shi ya tara arziki dan zamba ya raba wadansu da sana'ar su baki shi ba
walle
Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aishatu Sule dauke da shirin
amin amin tuma amin 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 ya Allah
a cikin wannan shirin za ku saurari ci gaban tattaunawa da muka yi da Malam Lawal Adam Giginyu masani akan harkar harhaɗa magunguna daga tsirrai da kuma itatuwa akan batun complementary and alternative medicine wato magunguna da ake haɗawa daga itatuwa da tsirrai Malam Lawal Adam Giginyu a makon da ya gabata idan kuna tare da mu ya dauko mana tarihi ne da bincike da kuma harhaɗa magungunan gargajiya wanda suka yi tasiri a duniya to ga yadda tattaunawa mu ta kaya
a iya Europe kawai kasashen Turai magani na gargajiya complementary and alternative medicine ya kai ga yana fitar da kayan maganin gargajiya na pound miliyan 141 a 2004. Dangaci a United Kingdom kuma traditional complementary and alternative medicine shine maganin gargajiya an kai ga yana fitar da kudaden da ake samu a cikin harkar a 2005 a United Kingdom an yi hadar pound biliyan 4. Wannan shine bayanin da aka samu daga Department of Health na United Kingdom wanda Simon News da Sarah Booth suka fitar da shi. Kuma an samu cewar ma'aikata waɗanda suke masana maganin gargajiya a United Kingdom ana da kusan mutum 50,000 wanda suke warkar da kusan mutane miliyan 20 wanda suke fama da cututtuka. Aje ki duba faɗin yadda al'amarin yake a ƙasashen ma da suka ci gaba wanda suke takama da zamani da maganin zamani. Dukiya take fita daga cikin hada-hadar da ake ta bangaren wannan magani.
To wani shawara za a ba wa ƙasashe masu tasowa game da su inganta wannan bincike da kuma har hada magunguna daga tsirrai da kuma itatuwa?
Kawai abin da yake gaban ƙasashe masu tasowa musamman a Afrika inda muke da tsirrai da dabbobi wanda suke dauke da sinadarin waraka wanda ba kemikal a jiki ba tabbas ba side effect shi ne gwamnatocin wannan yanki na su mummunan ƙasa Najeriya da arewacin Najeriya a tashi haikin ake daddaje tsirrai a kuma raya kokarin raya waɗanda suke neman su bace sannan a ci gaba da noman waɗanda suka zama mushi ya alfaru a cikin magani. Wannan yana cikin inda gwamnati kamata ta saba kuɗaɗe wannan ta zuba su kuma za ta zai haifi mata da riba da yawa. Sannan lallai a sa masana su tattare bayanai kaga ƙasashen da suka ci gaba shekara dubunni suna da bayanan magunguna a rubuce a kawoma a tsare aikin kwararru. Mu kwanan ba mu da komai a ƙasa. Tun ɗaya na taɓa sanin ya yi aiki babba a kan magana a maganin gargajiya a munan Profesa Hambali Jinju wanda na halarci wani taro a Nijar domin tunawa da rasuwarsa ko kuma yi masa girmama shi a lokacin an zo an yi baje kolin littattafai da yawa na Profesa Hambali Jinju. Kuma a lokacin na nemi daga wajen ƴaƴansa ma ko akwai mai kwacin wannan littafin amma ba a samu. To ya kamata jami'o'i su shigo da sauran masana da su masana tsirrai ɗin a yi a haɗa gwiwa a yi aiki a yi bincike game da ma adadin tsirran da muke da su. Su wanne ne su dafi, wanne ne masu amfani, wanne ne abinci, wanne ne magani da shi.
Malam, da me za ka ƙarƙare wannan tattaunawar namu?
Na ji abin da zan ƙarƙare da shi kawai shi ne suka kasa shi kan fuska uku. Kawai fuska amfani da irin su rana da ruwa da ƙasa da tsirrai da dabbobi ta hanyar samar da lafiya ko waraka. Ko waɗanne waɗannan ana amfani da su ta siga daban-daban domin samar da lafiya. Rana akwai tarifi ɗinta da ake, ruwa akwai nashi, ƙasa akwai salon da ake na tarifi da ita. Haka su kansu tsirrai ɗin ta ɓangaren wata warakar ta ɓangaren abinci don haka dabbobi daga ƙashinsu, namansu, kitsonsu da shauransu duka ana iya samar da waraka. Akwai kuma ɓangare na National Medical Complementary Medicine wanda shi yana ana amfani wa hanyar waraka ce wacce ake haifar da dabaru na sarrafa jiki wato ta hanyar yi wa jiki wani abu wanda zai motsar da lafiya ba tare da an sha ba. Lokacin kuma akan haɗa shan kuma su sarrafa jiki. Ba shi wannan ɓangare ana kwairin su aka fahimta shi ne allurai nan da ake sassokawa na wanda chinesu suka fi kwarewa a fagen wannan. Akwai acupressure wanda man masa jiki ne da ake wasu wurare ke daddanna wurare ne a controlling ɗin wato wasu ƙasusuwa da suke ba da ciwo ko jijiya. Akwai osteopathy da chiropractic da massage. Akwai kuma ɓangare na hanyoyin waraka ta hanyar wasu horo da hutar da ruhi da hutar da jiki ko sarrafa ruhi da jiki domin a sami lafiya ita ma. Shi ne a ƙarƙashin wani ake da wani training irin na yoga wanda akwai meditation hanyar tafakkuri da tadabburi wato tunani a zaunar da mutum a ba shi wani irin salon horo na tunani da yadda zai nutsu ruhinsa ya ƙarfi. Akwai deep breathing control shi ma wato hanyar sarrafa numfashi ne da ake yi domin samar da cikin jiki yadda za su iya ba cututtuka kamar yadda ya kamata. Akwai hutu na rest kamar mutum ya je huta kawai. Akwai bacci, akwai motsa jiki, akwai color therapy yana amfani da kaloli don ba da wanda waraka. Akwai duka wannan hanyoyi ne na natural gwamnati ta shigo ciki aka zuba kuɗaɗe hanyoyin waraka ne da za a daɗa samarwa masu ƙarfi da za su ba da fa'idoji masu yawa ga lafiya.
To saboda irin ci gaba da aka samu wajen harhaɗa magungunan gargajiya daga tsirrai da itatuwa, wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi tattaki zuwa irin waɗannan cibiyoyi na harhaɗa waɗannan magunguna a garin Kefi a can jihar Nasarawan Najeriya, inda ta kai ziyara ta kuma tattauna da shugaban cibiyar.
Shugaban cibiyar Dr. Adamu Ahmad Kunkau ya ce ya samo ilimin harhaɗa magunguna daga ƙasashen duniya daban-daban, kuma ya gane cewa duk cututtukan da ke duniya suna da magani.
To alhamdulillahi abin da muke yanzu, duk wanda ta ga ya samu ciwo to ya samu sakaci ne. Shi dama ƙofan abu da take na shiga ciwo. To ƙoƙarinmu yanzu yaya za a yi a rufe ƙofofin ciwon saboda ya zama an toshe hanyar zuwa ma asibiti. Mu muna so ma inda hali a rage zuwa asibitin ne ba, saboda duk wanda ka ga yana zuwa asibiti to ya bari jikinsa ya rushe ne, shi yasa ya je asibiti. To kafin jikinka ya rushe, za mu nuna maka abubuwan da za ka yi saboda jikinka ya tsaya da ƙarfinsa. Kaga mu yadda aka muka fahimci ciwo ba yadda mutane suka fahimci ciwo ba ne yawanci. Mu abin da aka karantar da mu a ciwo shi ne duk ɗan adam babu yadda za Allah ya ce ya halicci abubuwa namiji da mace ne. To bayan wannan kuma a halayenmu ma akwai namiji akwai namace, akwai rashin lafiya akwai lafiya, akwai bacci akwai farkawa, akwai dariya akwai kuka, akwai yunwa akwai koshi. To shi rashin lafiya an masa mummunan fahimta ne, amma shi ma yana cikin layin waɗannan abubuwan. Amma me yasa aka masa mummunan fahimta abu yake tsoronsa mutane yanzu? Saboda kwata-kwata an raba ka da hankalinka. Duk abin da za ka ci kana cin abin da zuciyanka yake so ne, baka san ma meye cikinka yake so ba. To idan baka daina cin abin da zuciyanka yake so ba, ka nemi abin da cikinka yake so ka fara ci, to ba za ka taɓa rabuwa da rashin lafiya da za ta zama wani kaman masifa ka dinga zuwa asibitoci har su kasa gane ba me ke damunka.
Daga garin Kefi na leka cibiyar Evangelist Joel Hamajul da Gashaka a garin Lafiya, wanda yake gudanar da addu'o'i yake kuma ba da magani musamman wa waɗanda suka samu tabin hankali.
Maganin gargajiya tana nan nau'i ne, kamar mu a nan kun san kamar ni na je na yi aiki a Cameroon. Na yi aiki a gida. Na ga yadda suke sarrafa magungunansu. Shi yasa mu ma anan mukan sarrafa namu kamar can. Ina wayar da kan kawunan masu maganin gargajiya a inganta shi. Magani da mutum zai sha cokali daya sai a ce mutum sha kwano daya ko kofi biyar a lokaci daya, a'a. Amma idan aka inganta shi cokali ko rabin cokali ma zai aiki a ciki. So ilimin nan bai riga ya bayyana sosai ba. Maganin gargajiya da za a baka ma ba ka san cewa maganin gargajiya ba, domin an inganta shi. To da a ce ba su haɗa kai da masana ba, ka san ai ilimin ba zai so, ba mu da ilimin wannan, ku gane. Lokacin da shi Isa Almasihu ya zo duniya, ya ɗauki Luka mai maganin gargajiya. Luka magani ne na gargajiya yake, lokacin ba kwamfuta. Luka yana aiki da maganin gargajiya ne, itatuwa ne zalla. Ka gani ba daina maganin gargajiya wannan gefe ba, ba irin maganin gargajiya ne mutum zai ɗauki gashin kaza, suman mujiya. Maganin gargajiya duk kowanne itace ne kun gani, yana da sunansa, yana da jinyan da yake.
To yadda muka kawo ƙarshen tattaunawarmu kenan akan wannan batu na complementary and alternative medicine. Idan aka tara mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu amsa tambayoyinku. Ina kuma tunasar da masu sauraronmu cewa idan za su aiko da wasiƙu da suka danganci wannan shiri su bayyana sunan shirin a farkon saƙonsu domin sauƙin ganewa saboda yawan wasiƙu da muke karɓa a kullayaumin. A halin yanzu a madadin Malam Lawal Adan Giginyu da Zainab Babaji da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusule, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, summa amin, ya Allah. Amin, amin, summa amin, ya Allah.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Abokanku akan shirin biyo.